Kisah bagi di subhanahu wa ta'ala dia mengenakan saksi Al-Quran Mala sallallahu alaihi wasallam bisa bayangkan hadisnya marma dan mesukarubu sedih tetapai akan sah ini ada ketika pun dia ke muna maka mancing syurga mancing kesan cium mazum Allah sallallahu alaihi wasallam ini syurga bana farquna wa na'alu sebuah kesan cium al-amuran mutane bahasa tafiyah di wali sila syurga mancing idan da za a da duka za a rayu cikin wahala ne da mai karfi zai danne marar karfi mai gata zai kurmushe marar gata da dukiyanka ba za ta zama takawa ba za ka kubuta da wato lafiyan cikinka ba to shugabanci duk yanda yake da rauni yana da muhimmanci a cikin al'umma yana da amfani al'amura ba sa yin kyau sai akwai shugabanci amma idan shugabanci ya zama ba mai kyau ba ko kuma sai al'amura su tabarbare sai dai a ce da babu gara ba dai la yasudu nasu fawqa la sarata lahum wa la sarata idza juhalu insan mutane al'amura su baya yin kyau idan babu shugabanci a cikin su kuma idan shugabanni suka zama jahilai waɗanda ba su cancanci shugabancin ba to kamar babu shugabancin sannan shugabancin ba zai tafi yadda ake so shugabanci yana buƙatar abubuwa guda biyu yana da iya riƙe amana wato ƙarfi na gudanar da shugabancin da kuma amana na tafiyar da shugabancin Ubangiji ta lace inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Mafi al-khairin wanda zaka ba wa shugabanci shine ya zama mai karfi kuma aminci. Karfin na hada ilimi na shugabanci san yadda za a gudanar. Sannan kuma da amintaka wanda ba za a samu ha'inci da al-gush a cikin shugabanci. Idan Ubangiji ta ala baka shugabanci na gari ko na ƙasa ana buƙatar naɗa wasu shugabanni domin su taimaka maka wajen shugabancinka da za ka naɗa waɗanda ba su cancanta ba ko ba su da amana ko ba su da ilimi na tafiyar da shugabanci ba zai zama ka ci amanan talakawanka ka ci amanan al'umma annabi yusuf alaihi salatu wassalam inda yake cewa ibi'anni ala khazainil ardh fa inni hafizun alim ke gawa sarkin wannan lokacin yace ka bani minista na harkokin abinci ni mai amana ne zan kiyaye amana kuma na san yanda ya dace in sarrafa wannan dukiyar da wannan shugabanci to shi yasa babu mai cancanta ya zama shugaba sai yana da amana zai iya kiyaye amanar shugabanci sannan kuma ya san yadda zai tafiyar da shugabanci ya san abin da Allah ya dora masa da amanar da aka dora masa Abu Dharr ya tambayi manzon Allah ta sama Abu Dharr bin Ghifari ya ce ya Rasulullah ala tasta'amiluni ya Rasulullah ka bani wani ɓangare na shugabanci Maza sun haike masa ya Aba Dharr inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ithnaini wa la tawallayanna ma li fi sai ya Aba Dharr ni ina ga kana da rauni don ko da mutum yana da amana yana da rauni to ba zai zama shugaba ba ba zai iya tafiyar da abin da yake son ya tafiyar a shugabancin sa dole sai kana da fahimta da basira na tafiyar da shugabanci kuma kana da kurjini da jaruntaka kafin ka iya gama ka shi ba rauni ne na amana ba duk sahabban manzo Allah sallama dukkanin su a mai tattu amma akwai rauni na rashin jaruntaka da rashin ilimi na shugabanci domin shi mutum ne mai gudun duniya so abinda shi zai zamana in bai yi ba da zai ma ji wani ba saboda gudun duniyarsa ya yi yawa to sai ya ɗauka cewa su ma sauran talakawa ko babu wannan walwalan ba za su ji komai ba amma kuma sai zamana wani shi in ya shiga ya yi rayuwa irin yadda shi yake rayuwa to zai shiga cikin tashin hankali da damuwa da zai iya jure wannan ba kuma ba dole ne irin wannan rayuwa sai sa manzon Allah ya ce masa kar ya shugabanci wani za ka ga shi a ra'ayinsa ya zaɓa wa kansa rayuwa ba ta jin daɗi ba to sai kuma aka ba shi shugabanci a talakawansa kuma akwai wanda sun saba da walwala da jin daɗi to sai ce zai tsora talakawan a irin wannan rayuwar to wannan bai cancanta ba shi shugabanci in kai za ka iya jurewa su ba za su iya in za ka ga wani ya tattara kuɗin ma'aikata ya riƙe ana shan wahala amma shi gani yake ba wani ogo ne saboda halinsa kawai yake duba ba duba halin waɗanda yake shugabanta to dole sai kana da ilimi na shugabanci sai ya ce masa kar ka yarda ka shugabanci ko mutum ya ce ina so maka abin da nake so kai ne kar ka jibinci dukiyar mara za a samu matsala wani hadisi ya ce ya aba zarru innaha amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun yawmal qiyamati illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha yace a bazar shugabanci amana ne kuma shugabanci nadama ne da kaskanta ranar alkiyama sai dai wanda ya karbi shugabanci da cancanta kuma ya bada haƙƙin da ya wajaba a kansa akan shugabanci malamai suka ce karɓan shugabanci da cancanta shine ya zama kana da ilimin shugabancin sannan kuma kana da amana kuma yadda annabi Yusuf ya ce idiyali ala khaza'in al-ardi inni hafizun ani dole sai an duba wani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci wannan al'umma da ilimi da amana sai na Abubakar ya zo ya karba ya fi kowa imani bayan annabawa ya fi kowa daraja da riƙe amana lokacin da manzo sun ayyara su saboda muhimmancin shugabancin ba masa wanka abubuwan shi ba sanda aka naɗa khalifa to shi sai na Abubakar ya ce a naɗa Umar ko Abu Ubaida Ali bin Jarrah ma sai na bare ta anta khairuna wa sayyiduna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radiyaka rasulullahi tasma fi amri dinina afala narbaka fi amri dunya yace kai ne kafi mu daraja kai ne shugaban kai manzo Allah sama ya ce to kai ka cancanta ka karbi wannan khalifan mazala ta kuma ya yarda da kai ka jagorancin wa al'amuran addini mu ka zama amirul hajj ka zama mai ba da sallah to mu ba za mu yarda ka jagorancin wa sauran al'amuran duniya mu sai yi maka mubaya'a shikenan sauran mutane suka mubaya'a suka naɗa shi khalifa sai na Abubakar ya karɓa ba don yana so ba don manzo Allah ya yi ta kore musu son shugabanci yana cewa innakum satahrisuna ala al-imara amma za ku dinga kwaɗayin shugabanci shugabancin zai zama muku na dama ranar alkiyama lokacin da ya zama dole sai shi bayan da ya iya ya karɓa ya ce wallahi ma tamannaytu imarata wala sa'altuha Allah azza wa jalla fi sirrin wala alaniya ya ce ban taɓa burin shugabanci ba ko ban taɓa addu'a Allah ya ban shugabanci ba ko a sirrance ko a murni gudun abun ake sai ce walakin ni khashitu alfitna na ji tsoron fitina ne na ji tsoron a yi ta jayayya a samu rarrabuwan kai a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa na karɓa wanda ya karɓa ya gyara al'amura aka yaƙi wanda suka yi ridda da wanda suka hana zakka da yan tawaye aka daidaita shugabanci sai na Umar yake laula Abubakar la halaka ba dan Abubakar ba da mun halaka sai da suka ba sai na Umar ya zama khalifa shi yake bin sai na Abubakar a daraja bayan sa Sayyidina Uthman, bayan sa Sayyidina Ali, wannan tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san darajarsu. Wannan yana maka shugabanci abu ne mai muhimmanci mai daraja. Wuri ne al'umma ta dauke shi da muhimmanci. Daukansa da muhimmancin shi ne a bawa wanda ya cancanta, wanda zai iya tafiyar da shi a yanda ya dace. Da kafin zuwa manzalar sasuna, ko ince kafin zamanin jahiliya, lokacin Banu Isra'ila, manzalar sasuna ya ce, kanat Banu Isra'ila tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun akhar. Banu Isra'ila annabawa ne suke shugabantansu su. In wannan annabi ya rasu sai a turo musu wannan annabi shine shugaban su. In wannan ya rasu a tura musu wannan. Kaga su ba su da matsalan shugabanci. Annabawa ma'asumai ne, ba sa saɓa Allah bare su zalunci wani. Kuma kuma sai ya zama na babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai malamai masu isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masu bibintan al’amuran musulmi wanda za su mai gurbin shugabanci na musulunci. To mutanen kirki su ne ya kamata su jagoranci al’umma. To menene haƙƙin talakawa a kansu? A dunƙule haƙƙin talakawa a kan shuwagabanni shi ne kula da lamuran addininsu da kuma rayuwarsu. Abinda zai gyara addininsu da abinda zai gyara rayuwarsu. Duk shugaban da baya kula da lamarin addini to bai cancanci shugabanci ba. Shi ya sa manzon Allah kuma a shugabancinsa shi yake limanci. Abubakar shi ne, Umar shi ne. Da manzon Allah ya ba Abubakar limanci a lokacin da ba ya da lafiya yana nuni ne cewa in na rasu ku naɗa shi ya zama khalifa. Sannan ya ba shi Amirul Hajji a lokacin da bai je aikin hajji ba. Lokacin ba farlar da aikin hajji akwai gumasa a dakin kawo ya ce wa Sayyidina Abubakar ya zama amirul mu'minin, amirul hajji. Wannan duk nuni ne cewa lallai shi ya kamata ya zama khalifansa bayansa, saboda shugabanci ya shafi hadda addini. Abinda Sayyidina Umar yake rubutawa gwamnoninka kamar yadda Imam Ali ya kawo mu wasa Malik, yana cewa inna ahamma amrikum indi as-sala wa man hafizaha fa huwa bima siwaha ahfaz wa man dayya'aha fa huwa bima siwaha adyab. Yace hakika mafi abun da yake komai muhimmanci a wurina na al'amuran talakawa shine sallah. Ku kula da sallan talakawan ku ko gwamnoni. Yace duk wanda ya kiyaye sallah zai kiyaye sauran abubuwa. Wanda ya walakanta sallah kuma komai zai tabarbare, zai walakanta komai. To da Allah ta'ala ce inna salata tanha anil fasha'i wal munkar, sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka. Da za a rike sallan nan a yi ta yanda ya kamata, duk talakawa da shugabanni ana sallah da duk ƙahanan da muke gani nan na babu ita, ba za a samu yankin nafin ba, ba za a samu yan ta'adda ba, ba za a samu fasikai ba, ko azzalumai ko ɓarayi ko masu fyaɗe ko makamancin ba. Matsakan sallah ana yin ta da khushu'i, lokacin da aka kabbara ta ana ba abinda ake hangwa sai Ubangiji ta'ala. Komai ya zama ƙasa, Allah shi ne sama. Ka ce Allahu Akbar, ka ji a ranka ganawa kake yi da Allah. Inda kowa zai iya wannan sallah, alladhina hum li salatihim khashi'un, kuma kowa da ƙanƙan da kai kuma sallan yanda shari'a ta ce a yi, to ba za a samu ɓarna a bayan ƙasa. Saboda sallah tana hana alfasha da muna rayu. To shi yasa Sayyidina Umar yake gaya wa gwamnoninsa ku kula da sallan talakawa. In sallan su kai kyau to rayuwar za ta yi kyau, al'amuran za su yi kyau. Amma in sallan su ba ta yi kyau ba, to kowane irin ta'addanci da matsaloli ana iya samu a cikin wato ainihin al'umma. Sannan bayan wannan kuma akwai kula da maslahar rayuwa na al'umma. Hanyoyi, asibiti, wutar lantarki, akwai abun da talaka ba zai iya yi wa kansa ba, sai gwamnati ne za ta musamman, sai shugabanni ne suke yi. Ai, da tsare ginanin mutane, da tsare dukiyoyin jama'a, duk wannan maslaha ce ta rayuwa. Wajibi ne shugaba yayi wannan, kuma in bai yi ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi. Saboda manzo kuma yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kowa akwai abin da aka bashi kula da shi, kuma za a tambaye shi ranar kiyama ya kula da abin ko bai kula ba. Sai ce shugaba an bashi kula da talakawansa, kuma Allah sai ya tambaye shi ranar kiyama ya kula da su ko bai kula da su, ya kula da haƙoƙinsu, ya yi abin da ya kamata ya yi ko bai yi ba. Wannan haƙƙi ne na wajibi. Duk abin da ba za ka iya yi wa kanka ba, to shugabanni haƙƙi ne a kansu su yi maka, matuƙar za su yi. To kuma shugabanci ya zama na adalci, to sai ka ga taimakon Allah yana zuwa a cikin. Abu na farko, dole shugaba ya zama ya shugabanci al'umma cikin amana. Kar ya mutu al-gush. Menene al-gush? Shi ne ka haɗa mai kyau da mara kyau a matsayin mai kyau. A zahiri kamar kana son su, sai ba ka so. A zahiri aiki kake musu, amma kana cinye kuɗaɗensu ne. Za ka haɗa kai da ‘yan kwangila, kwangilan miliyan 500, siyasa ta miliyan 800, sai a dawo maka da miliyan 300. Ko kuna ta murna an muku hanya, ko an muku asibiti, ko an muku wani abu na rayuwa. Wannan akwai al-gush a ciki. Ko da haka dole ne zama akwai amana, ko a zo a yi ta muku ƙarya. Mun yi kaza, mun yi kaza, ba mu yi ba. Mun ɗauki mataki kaza, za a samu kaza, za a yi kaza. Wannan duk al-gush ne, duk ha'inci ne, babu amana. Kuma shugabanci baya yin kyau da ƙarya, baya yin kyau da cin amana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu huwa ghashun bihim illa harrama Allahu alaihi aljanna. Babu wani mutum da Allah zai bashi shugabanci akan wasu al'umma na wasu mutane sai ya mutu yana ha'intansu, yana musu al-gush, yana lullube al'amura. Shi manufan maslahan kansa ne, ba amfanin al'umma. To in ya mutu yana haka, ba zai shiga aljanna. Allah zai haramta masa wato ainihin shiga aljanna. Da duk jin daɗin da kai a duniya, don a lahira baka shiga aljanna ba, kai aikin banza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya, amma ɗan wuta ne ranar alƙiyama. Sai a tsoma shi tsoma ɗaya a wuta, sai a fitar da shi, sai a tambaye shi, hal zukta na'iman qattu, ka taɓa jin daɗi a rayuwanka ta duniya? Sai ya rantse da Allah ya ce, wallahi ma marra bi na'iman qattu. Sai ya rantse ya ce, wallahi ni ban taɓa jin daɗi. Tsomawa ɗaya a wutan jahannama ya mantar da shi jin daɗin duniya daidai. To kuma Allah ba barin zalunci tun a nan duniyan, in ma Allah zai iya masa talala har zuwa ya sauka. Amma idan ya sauka, matuƙar ya ce amanan talakawa, to Allah zai kama shi, ko ɗora masa wani ciwo ta fama da shi, ko ɗora masa wani tashin hankali, ko duk abin hannunsa ma ya ƙare, Allah ya ɗora masa talauci da damuwoyi har ya mutu, ba zai sake jin daɗi. Saboda Allah ya isan da talakawa suke masa. To sannan ya je lahira, kuma azaba tana nan tana jira. Wajibi ne duk wanda Allah ya ba wa shugabanci ya riƙe amana, kuma ba sai shugabanci na ƙasa ko na jihar ba, ko na ƙungiya ne, ko na masallaci ne, ko na gidanka ne, ko na gidanka, dole ka riƙe su da amana, babu ha'inci a ciki, ko na makarantanka, ko na mene ne. Saboda ai manzo sa ta ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan, ko wani irin mutane Allah ya baka shugabanci a kansu. To amma abubuwan da suke faruwa na ha'inci da al-gush, wanda tun farko ma mutum shugabancin ma dama yana nema don maslahan kansa ne, ba don maslahan talakawa, ba don gyara al'umma, ba don kawo ci gaban ƙasa ba. Saboda kawai shi yayi kuɗi ya maida komada, jama'a su ji daɗi kawai, shi ne galibi niyyar mutane. amma ubangiji subhanahu wataala ba zai tsale mai yin haka ba. Haƙƙi na biyu shine amfani. Duk wani abu da zai musu amfani zai sauƙaƙa musu rayuwa, to kai ƙoƙari ka zaka musu shi, shine an-nusku lil umma. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abunna ma min abdin yasarihi Allahu ra'iyata yamutu yawma yamutu falan ya'udhu bi nuskihi illa lam yajid ra'ihata al-jannah. Babu wani mutum da Allah zai bashi shugabanci bai yi ƙoƙari wajen amfanin al'ummarsa ba, face da zai ji ƙanshin aljanna. Dole ya zama yana musu nasiya. Abinda ake cewa nasiya shi ne nufin alkhairi. Ina ne suke da matsala a rayuwarsu a toshe musu? Ruwan sha ne babu, a yi ƙoƙari a samu musu. Hanyoyi ne, wutar lantarki ne, magani ne a asibiti, abinci ne ba su da shi, yunwa ne, rashin tsaro ne, duk matsalolinsu ka yi ƙoƙari ka warware musu. In kuma komai ba su da matsala ma kai ta riba musu kuɗi, wannan a bashi kaza, wannan a bashi kaza. Sai na Umar a zamanin sa haka kawai yake yankan kuɗi yana ba mutane duk wata ga abin da za a baka, wannan baka aikin komai, to an riga an wadata duk abin da ake bukata an yi manya-manya sau, kowa ma ya wada wani. In akwai wannan damar sai a yi, har yanzu muna da ƙasashen da suke yin United abinnan Emirates Arab al-Imaratul Arabiya al-Mutahida ƙasar Dubai ke ta ƙasan Qatar. Koyo aka haife ka kana da albashi, albashin da ya fi na gwamnan gari koyo ta baka dirhami 100. Na ce albashi nake nufi ba abinda gwamna zai samu, ina ko wasu hanyoyi kuma. In kamar kyakkyawan zato ka ce yana da cikin Allah yana da yan sakon sauransu. To ko abin da amma dai salarinsa kawai ko yau aka haifi yaro za a yi masa wannan salarin. To za ka yi dai ɗan ƙasa ne ba shi da matsalar rayuwa. Ya sa akwai shekaran da aka yi doka a Qatar, don Allah kowa kar ya wuce motar hawa guda biyar. Kar ka wuce guda biyar don Allah. Za su cika mutu, za su cika garin na mutu. Doka ne aka yi, don an bari wani zai koma, sai zai ajiye ta. So sai na Umar ya yi irin wannan abu. Wannan ka gane siya ne wa Allah, neman amfanar da su. To kuma shugabanni in suna irin wannan kyautata, ai za su zauna lafiya da talakawansu. Za su dinga samun matsala da su. To ka duba a ina suke da giɓi ka taimake su. Ina suke da matsala, me suke bukata? A ina suke bukatan tallafi? A abinci ko a man fetur ko a gas na girki ko a menene? A tallafa musu yadda rayuwar za ta musu sauƙi, ko a makarantu a dinga karatu kyauta, asibiti a dinga karɓan magani. Akwai ƙasashen da ba a biyan kuɗin magani, ka je asibiti kyauta ne. To ƙasashen da in baka da shi akwai na za ka je ka faɗa a baka abinci, har da nama, har da madara. Idan kayan ɗakin ka ya tsufa ko nitros na ɗakin ka, ko a Saudiya nan kujerunka da gadonka sai ka je ka ba da su, sai a baka sababbi. Su kuma wannan a gyara su su zama sababbi, wani ya zo sai a ba shi. Duk wannan hanyoyi ne na rage mutane raɗaɗi. Kuma a dukiyar da muke da ita za a iya yin hannu waje, kawai sun suke kwashewa suna kaiwa ƙasar waje ko su ajiye a rumbunan su. To lallai shugaba wannan haƙƙi ne na talakawa, akan shugaba ya kula da wannan, ya kula da wannan. Shi yasa ai wani rashin zaman lafiya da ake samu akwai talauci a ciki. Wani shi in bai da shi ta ɓarewa kowa kawai zai zama ɗan ta'adda. Amma ana kula da wannan, to me matsala? Wani zai zo ka ga ya haura ka da faɗa, yana ta faɗa da an taɓa shi fushi. To sai a nitsuwa ga me matsalar, kila na tafi ne ba da shi, sai a ba shi, kila ba shi ne masa yawa, kuwa ce wani da wani suna bin su da Allah gashi kaje ka biya bashi sai a zauna lafiya da su. Abu na uku ya zama shugaba zai iya wahala don talaka ba wai sai abubuwa masu daddaji ƙarfinsa in abu ya kama ya yi da ƙarfi zai yi ba wai umarni kawai. Saboda manzon Allah ya ce ma min amirin yali umuran muslimin ثم لا يجحد لهم ولا ينصح لهم الا لم يدخل الجنه معه ما وند الله zai bashi shugabanci na wani al'amura na musulmi wai baya wahala don su baya fa'ita shi don su su amfana ba sai bare shiga aljanna tare da su inda Allah zai baka shugabanci ka zauna ofis a gida kawai komai da in ka za a yi ayi sai a zo a yi ta maka ƙarya wani sai zai ji ai babu matsala an yi ka ba an yi komai alhalin ba yi ba. Dole sai kana bibiya kana duba abinda kace ayin ana yin sa ana yin sa domin wannan za maka ƙarya a zo a ce ba ma'aikata kuɗi ana ta ɗiban kuɗi a ce ai ana nan ana yin wutar lantarkin da har abada ba za a ɗauke wuta a Najeriya sai daga ba a zuba babu sai an so jirage suna nan za su shigo Najeriya ana ta ba da kuɗi a wai gari babu. Kaga dole shugaba sai ya zama mai tsiyuwa in ka ba da aiki ka je ka duba ana yi ko ba a yi ka shiga gidan wannan ka shiga gidan wannan wane ne wane hali yake ciki sai na Umar yana zagayawa da jittiri gidajen talakawansa ya ji me yake faruwa a wato wani gidan ya ga munnan ana kukan yunwa sai menene ai marayu ne ya je ya ɗauko abinci da kansa ya zo ya fa musu. Ya zaga wani gidan ya ji wata mata tana waka tana cewa ala qala hadha al-layl wa zawarra janibu wa laysa ila jambi khalilun ulaib fa wallahi lawla Allahu tukhsha al-awaqib la khurrika min hadha al-sarir jawanibu makhafatu rabbi wal haya'u ya'ifuni wa amna ubali an tunal marad dare ne ai tsawo kuma yayi nisa ya wuce rabin dare amma bani da wani masoyi da zan yi wasa da shi tace wallahi ba don tsoron Allah ba da kuma kiyaye haƙƙin miji ba sai ta ɗauko wani ta zo ta motsa gaban nan da shi mana shi ta kwanta da sai na Umar da garewa ya tambaya me matan nan me matsalanta aka ce ai mijinta ne aka tura yaƙi ya kai wata kaza maza aka tura wasiƙa mijinta ya dawo ya dawo saboda ita kuma matsalanta kenan ba abinci ba mijinta ya dawo daga nan aka ce to ba wanda za a tura yaƙi ya wuce wata uku ko aka ce tambayi yarsa wata nawa mace in take tana da miji take iya haƙuri ba ta sadu da mijinta ba yace iddan ilahi shine wata hudu da kwana wata hudu kawai shige nan aka ce to ba duk wanda aka tura yaƙi in dai zai kai wata hudu to ya dawo kawai a canja da wani dole ka dinga abin nan a ƙasar Jordan na ɗan zauna a can akwai ana irin ruwan kan abin nan dusan kankara nan to don an yi dusan kankara ana kwana ɗaya biyu ba a fito ba to kaga wanda bai aje abincin da zai ci na kwana uku ba ya shiga matsala to sai a kama yawo gidajen ana buɗe hanyoyi ana duba ina ne babu abinci sai a dinga ɗauko abinci ana riba shi shugaban ƙasan sarki Abdullah da kansa yake ɗaukar katon na abinci ya sa kayan soja yana zuwa yana sauke wa talakawa idan kana tafiya a hanya kankaran ka sa motan ka ta kafe ya zo wucewa da shi ake za a dinga tura motan ana tura motan ka har ta fita ba ga wani yana wahala don talakawa ya sa kuma su suke sun shuwa gabanin su yanzu mutum jiya ne kaga ya rubuta Allah al-malik al-wadan yana son Allah yana son sarkinsu yana son ƙasarsu ba za ka abin nan ba za ka taɓa musu shugaba ba lokacin da babansa sarki Hussein ya je dinya ya dawo kan ya rasu kusan duka garin a ana murna ya samu lafiya ya dawo shugaban ƙasa ko ina jama'a ne ba wai saboda me ana musu abin da suke bukata ko ba kai 100 bisa 100 ba in an ga kana kokari shikenan kai iya abin da zaka iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya tsora mutum sai abin da zai iya. Abu na kuɗi tausayawa talakawa, ni tausayinsu. kuma da zai cutar da su kar ka yadda ka kawo kar ka ka abin da zai tabarfarar da rayuwarsu ya shigar da su cikin tashin hankali da damuwa wani abu ya same su na matsala kai iya kokarin ka kaga sun fita wannan haƙƙi ne a kanka a matsayinka na shugaba manzala ka kuma yana cewa man wali yamin umuril muslimina shay'an fashaqqa alaihim fashqu alaihi wa man wali yamin umuril muslimina shay'an farafaqa bihim farqubi ya ce ya Allah duk wanda ya jibinci al'amuran musulmi wani abu na al'amuran musulmi ya tsananta musu ya Allah ka tsananta musu manzala kuma ne yake wannan addu'a duk da tausayin al'umma sa dai yace ya Allah duk wanda kuma ya jibinci wani abu na al'amuran musulmi sai ya tausasa musu Allah ka tausasa musu maza tsawon sanin wannan addu'a kuma Allah zai karbi addu'a to da haka idan baka ji tausayin talakawanka ba to akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kai ma kada Allah ya ji tausayin ka yarhamukumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi Allah yana jin tausayinsu ku tausaya na ƙasa wanda yake sama sai ji tausayin innama yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana tausayin masu tausayi ne daga cikin bayin Allah in ka ce kai ba ka ji tausayin na ƙasa da kaiwa to shikenan ka je akwai ranar kibilan a je a dawo wata ran zaka zama abun tausayin kai ma amma in ka ji tausayin wani sai Allah ya ji tausayin ya ji inci al'amuran so da ka duk wanda bai tausayawa na ƙasa da shi ba wannan azzalimi ne sai sa manzon sa yake cewa zai saminna man lam yarham kabirana saghirana wa man lam yarham saghirana wa yuwaqqi kabirana baya tare da mu wanda baya tausayawa na ƙasa da shi ba girmama na sama da shi sai aka fara bayanin tausakawa a sai sai shugaba ya ji tausayin talakawa to kuma sannan za ku daraja shi su girmama shi idan bai ji tausayinsu ba bai ya zalun san su yake yi ba za su daraja shi ba mu na haƙin shi ne fare kamata ya fara zuwa a ganka san ta za ka hanka su daraja ka su girmama ka ka tausaya musu su mai lalle kana tausayin in ba kai ka ba za su ji ba za su daraja ka ba abu ne biyar kada ka kulle kanka a matsayinka na shugaba ka ce ba talakan da zai zo wurin ka talaka suna da bukatan ka suna da damuwoyi amma wani sai zama ba wanda yake sai zo ya gaya masa matsala ya zai gaya masa damuwa to sai za ka gane matsalolin waɗanda kake shugabanta in ba sa iya zuwa wuri idan asalin yan fadan ka ne kawai ba za su gaya maka gaskiya in zai iya kana shugabanci kowa zakin ka yake yi amma wani saboda neman shiga sai zo ya ce a ai mutane suna taibawa wallahi kai gaskiya kana kokari mutane suna taiba shugabancin ka kuma ba gaskiya ba ne kuma dan siyasa ne ya tsaya takara wanda yake sai samu ne wani da ai kowa ke ko yake magana ai an gama cin zaɓe an gama an riga an ci zaɓe kai kan ka kwantar da hankali ka jira ranar rantsarwa kawai a sai a sai dan karɓi wani abu ne kawai a sallame shi shi ya fita da rabosa in ma baka ci ba shi ya ci shi ne kawai to irin wannan za ka samu da yawa shugabanni a koyi da suke kewaye da su masu irin wannan hali kuma su tattare wani ya zo ma kusa da su ma su tare gare zo ba bare faɗi damuwarsa a abin nan a warware musu shi yasa manzo kuma ke cewa idza arada Allah bil amir khairan da ala lahu bi dana tasfiya idan Allah bi wazir sidqi idan Allah yana son shugaba da alheri sai ya sanya masa mataimaka wanda za su taimake shi a tafiyar da shugabancin sa masu gaskiya idan ya manta bai wani abu su tunatar da shi in ya tuna kuma su taimake shi ai abu kuma baka tattare komai da komai sai iya na kusa da kai ba ba za su iya gaya maka gaskiya 100% ba za su gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahum abin nan yace man wallahu Allahu shay'an min umuri muslima fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim itajab Allah duna hajati wa khallati wa faqrihi wa nafiya wanda Allah bawa shi to ni shugabanci na al'auran musulmi sai ya zo ya sa kariya tsakanin sa da talakawa sa ba mai iya isowa wurin sai ya fadi matsala ya zai kawo damuwansa to Allah ta'ala zai sa katanga tsakanin sa shi ma da bukatunsa ranar alkiyama, bukatan sa bata biya ba ranar alkiyama in ma tana duniya ta. Muawiya ibn Abi Sufyan da yaji wannan hadisin sai ya sanya mutum na musamman na bukatan mutane. Ga minista na na karban kokin mutane. Sai yazo wanda to ba kowa ne tunda jama'a suna da yawa, to wanda bai iya isa wurin sa ba to ga wannan sai kawo masa. Amma irin wannan din ma in ba mai tausayi aka sa ba sai dai ai ta aje ta kaddu kawai. Ba za su isa wajen shugaban. Sai ka ga a wasu ƙasashe yanzu kamar ƙasar Saudiya za a ga wanda ba a san shi ba yana iya ganin shugaba, yana iya ganin gwamna. Ya je ofishin gwamna ya ce yana da wata buƙata. Shikenan sai a je a ce akwai wani abu ya ajiye shi a bashi sha ya sha kuma ya faɗi buƙata. Ga abin da yake so. Ko shugaban ƙasarsu za a sani na akwai lokacin da suke ware wata rana ta musamman na karɓan kokon mutane. To ka ga wani abin fa bai iso wurinka ba sai in su da su ne. Ana kawo ce to wane ta ci ka bi wannan in abin na biyu. A je a duba lamarin wannan. Sai ba haka ba dole akwai abubuwa akwai giɓi da ake bari. Duk wanda ya Allah ba shi shugabanci sai ya ce shi ba wani mai ganin sa. To shi ma Allah zai sha makance shi ranar kiyama bukatarsa ba za ta biya. Za a ga wani lokacin da yake neman shugabanci ya shiga mutum kowa nasa ne kowa abokinsa ne a ɗauko to na ɗauko amma yana cin zaɓin za ka neme shi ƙarfi waya ya daina ɗauka. Ganinsa ba za ka iya yi ba sai zai nemi tazarce to nan ne kuma zai sake neman ya fara ɗaukan wayoyin nan ba daidai ba ne. Mutane an san ba za ka iya musu ba amma ka yi iya ƙoƙarinka. Juhudul muqilli idza ataka na'ila huwa muqtarun fi ghina faljudu siyan sai iya ƙoƙarinka. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah bai zai maka abin da ba za ka iya ba. Abu na shida ka zama adali babu zalunci ba wanda zai zama azzalimi a cikin al'umma ko a shugabanci sannan shugabancin sai albarka ko talafa su ko shi da zai yi. To na ka dole ne a zage ka kuma ma yin zaluntan su kai suka faɗa ba su yi laifi ba za su yi suna kan an zalunce kai Allah ta ka faɗa. Wa rahatu makrubi sarirati an yufshi wani bai faɗa ba zai abin nan zuciyarsa za ta buga. Da muna nufin a yi ka zagin shugabanni a homin bayyana amma dai dole ka koka. Amma idan ka zama adali za a baka uzuri abinda ka gaza sai a ce a wannan ya fi ƙarfinsa ne. Ya fi ƙarfinsa ne ba don haka ba a wani kanda zai yi abin ne ya fi ƙarfinsa. Shi kenan wannan kyakkyawan shaida ne. Kyakkyawan shaida ce. Manzalin sana cewa al-muqsituna ko innal muqsitina yawmal qiyamati ala manabira min nurin an yamini rahman wa kilta yadayhi yamini alladhina ya'diluna fi hukmin wa alihim wa ma wa ma su'adati ana kama za tura su kan minbari akalla ta kai wani dan wani mun ba shi shugabanci ai adalci ma su'adati a hukuncin su da iyalen su da duk abin da suka jikinta da shugabancin su. Daga cikin mutane bakwai wanda Ubangiji Ta'ala zai sa imam al'arshi ranar da ba wata imama sai ita akwai imamun adali shugaba adali shugaba adali. To kuma fa talakawan fa suke zama shugabanni kar ana karatun nan wani ya dinga hararo da wani ake ba da shi ba. Yawwa su ma da talakawan ne yadda muke haka suke Allah ya ba su shugabanci. Idan baka gyara halayenka tun yanzu ba ka ji tsoron Allah ba in ka zama shugaban ma azzalimi za ka don baka san meye gobe za ka haifar ba. Wataƙila ma ka zama shugaban ba wake a cikin muna akwai shugaban ƙasa wanda zai zama shugaban ƙasa nan gaba ko gwamna ko wani makamancin. To za ka tun daga ƙasa ake ɗauko abu ake samun a to ainihin tarbiyya ɗin. Sai na Abu Bakar lokacin da aka naɗa shi khalifa ya ce abin daga cikin hudubominsa yace a ɗi'uni inni wallitu alaikum wa lastu bi khairikum an bani shugaban an naɗa ni shugaba akan ku ba don na fi ku ba. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asatu faqawwimuni idan nayi abin da ba daidai ba har in nayi abin da yake na daidai ku taimaka mini mu tafi akan haka. in kuma ne abun da ba daidai ba to ku daidaita ne ko ainihin shaitani kace ba haka bane to sai ta yi oni ma atatullahi wa rasuluhu fa idza asaitullahi fala ta'ata li alaykum ku bi ni matakar nabi Allah da manzon Allah amma ina saba wa Allah da manzon sa to kar ku min biyayya ma yanzu akwai shugaban da zai faɗi wani yace inni wa Allah da manzon sa ku min da in ko ban yi ba kada ku min da mana ne adalci ku min da in ne ban yi adalci ba ku min da wai sai na Umar da aka nada shi yace man ra'a fi ayi jajan fa yuqawmini duk wanda ya gana karkace ya daidaita ni sai ka to ni sai zaro ka kalli yace idza ra'ayna fi ka'i jajan nuqawmuka bi hada in mun ga ka karkace da wannan takwabi ma za mu sai taka kaje a shugaban kasa ko shugaban duniya wannan lokaci ina ma yace alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ra'iyati man idza ra'aya min idza ra'ati ya ijajan fi qawmin bi sayfi nagode Allah da ya sa a talakawa na akwai wanda in ya ga na kauce hanya zai daidai ta hanyar takwabi sina ba ba kare sai in ban yi wa Allah da ba karko min biye sai ce wal qawi fiikum dha'ifun indi hatta akhudha al haqq minhu wa dha'ifu fiikum qawiyun indi hatta akhudha lahu haqqahu ne karfi a cikin ku to ni fa ba mai rauni ne a wurina in yace haƙin wani sai na kwato wa mutum wanda yake da rauni mai karfi ne a wurina in an kwace masa haƙin sa sai na kwato masa a wani wanda ya kwace wannan shine adalci me yake tafiya a cikin talakawan ka me yake tafiya a cikin wa'inda kake shugaban kowa ka daidaita kuma ka daidaita al'umma kowa ka bashi haƙƙi kada ya zama wannan ɓangaren sun suke mora wannan ɓangaren kuma ko oho suna shan wahala to shugaba dole ya zama adali sannan shugaba dole ya zama yana jawo soyayyen talakawansa zuwa gare shi soyayyansa zuwa talakawa ina dafa talakawa soyayyansa sai yauce hanya ta hanyar kyautatawa in kana kyautata mutum dole ka mallake shi in je kana kyautata masa ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum wa la rubbama sta'bada al insana insana ka kyautata mutane zaka mallaki zukatansu dan adam yana mallakan zuciyar wani saboda kyautata masa da yake da faranta masa da yake to sai aka ce shugaba ya kamata in dai na gari ne talakawansa su so shi don manzo sun ce inna khiyara a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tad'una lahu wa yad'u wa tad'una lahum wa yad'una lahum wa inna shirara a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tal'anunahum ila anrakum mafi alkhairin shugabanninku su ne waɗanda kuke son su suke son ku suke muku addu'a ta gari kuma kuke musu addu'a ta gari mafi sharrin shugabanni su ne wanda kuke ki kuma suke kin ku kuke tsine musu suna tsine muku ku zage su su zage ku shine abin da ke faruwa amma idan kana iya ƙoƙarinka tsakaninka da Allah kana ba talaka mutane kirki ba za su tsine maka ba za su zage kai da wani daban mai son zuciya wannan ko ba abin da zai maka don manzalar sama an zage shi an zage sayyidina Umar da sauransu amma dai bayin Allah na gari bai zama ba sa son ka ba kuma ba su tsine maka ba so da ka duk abin da za ka yi ka daɗaɗa wa talakawanka don su so ka to ka yi wannan wannan na faɗi wani abu na haƙƙin talakawa a kan shugabanni to sai kuma haƙƙin shugabanni a kan talakawa kuma suna da haƙƙi a kanmu dole ne kuma mu ba su haƙƙinsu amma duk haƙƙin yana dunƙule wajen yi musu da'a da girmama su da haƙuri dangane da lamarinsu abu na farko yi musu da'a in sun ce ayi ayi amma matuƙar ba sabon Allah ba ne matuƙar ba sabon Allah ba ne manzo sana cewa isma'u wa adi'u wa nistumina alaikum abdul habashir wa ka'annama ala ra'atihi zubiba ku bi manzanni ku saurari manzanni shugabanni ku musu da'a ko da bawa dan Ethiopia aka tura mu Mana makanya ada lara bawa Quraisy awak tak ni mak ada masih. Ketika kau bawa ni dekat kasar bak aki itu. Lima sada, kusorari cukup lima sada. Kusorari cukup lima sada. Kau kuda gajian sana, butung punya iring gajian bayi. Lima sada. Mana itu sekali dah. Amma inna mata'atu fil ma'ruf. Ana in ta'ani da abun nabi sabawa Allah. Misalnya hadis mana sanati ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bil ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Wajibi ne mutum muslimi ya bi maganganun shugabannin sa. Ya saurara kuma ya bi. Matakar ba umarce shi da sabon Allah. Amma sai sabon Allah babu da. Yanzu ka ce baras bara mu sallama sai mu su da sai yiwa bara mu ya iyayen mu biyayya ko mu ya iyayen mu tawaye sai mu su da sanan saka abinda bai saba wa shari'a ba ko da baka ganci a Qur'ani da hadisi ba in sun ce kai kai abu ne na gyaran al'umma na maslahan al'umma na kawo zaman lafiya to ba sai an ja maka aya an ce Allah yake kai ko annabi yake kai ba matsiga akwai maslaha ciki bai saba wa addini ba to kai wannan wajibi ne Allah ta yace wa ya ladina amanu atiqu Allah wa atiqu rasula wa ulil amri ya kwanda ku imani ku bi Allah ku bi manzo Allah ta sama da ma'abota jikintan al'amura sune shugabanni da malamai wato da za a ce za a yi wa malamai tawaye ai wa shugabanni tawaye cike na rayuwar gaba ɗayan su za ta lalace shugabanni suna kula da maslahar rayuwar malamai kuma suna muku nasiha don gyaruwan addini don ku gyara halayenku da addini to haka rayuwa take ciki wayannan su in aka rasa su shikenan sune ulul amri minkum sune ulul amri minkum sannan abu na biyu karka musu tawaye me tawaye shine ka ce kai daga yau ba biyayya sai muzahara sai kaza sai kaza sai inuwa a karkai wannan saboda idan kai wannan koda azzalumai ne to matsalan za ta dawo kanka in kuma ba azzalumai bane ka saba wa Allah ka saba manzalar ka dan manzo kuma yake duk wanda ya saba wa shugaba ya saba min wanda ya saba min ya saba wa Allah kuma ne hadisi manzo sai ce man khala ayadan min da'atin من داعة أمير لقي الله يوم القيامة ولا حجته ولا حجته ومات ليس في أنقه بيعة مات ميتة جاهلية دون دا يتشري حنون صدقاء داعا في الغباية في الغار وانسى شيئا تاواي نزلا وذيها إذا ألا رانا سياما بايدو حجة مريكا بتودا مكاني كسي ذاك يا كيس ذاك دا حجة وانجي يموتو babu mubaya'an shugaba a nan ka bai yadda da shugabancin shugaban sa ba to zai mutu a irin ta jahiliya kuma ba ko da shugabannin azalumi ne ne ko azalumi imamu tsari yana cewa wala nal khuruj ala a'immatina wa in ja'u wala nal khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa in ja'u mu a aqidan mu ta ahli sunna ba ma yi wa shugabanni tawaye ko da azalumi ai idan ka musu tawaye kai za ka shawa sallan da kake zuwa kai an tsaye ma za ka gagare kuma a tarihi na musulunci ba waɗanda suke shugabanni tawaye su kai nasara kawai don wani maslaha na rayuwa ku fito ku yi fito na fito da su ku yaƙi to suna da soja suna da ƴan sanda suna da jami'an tsaro kala kala kai kai za ka ce za ka yaƙi da shugabanni ne kake da shi sai dai kai farfar a neme ka a rasa ka gudu a ƙarshe kaje kana ihu daga nesa kana aiko sako daga nesa ko kuma ka shiga hannu a gama da kai to kaga da muguwar rawa gwamnatin tashi alalla ba zauna lafiya da su idan fita ka nemi abinci ka kawo iyalinka ka je masallaci kai sallah kai karatu qur'ani ka tafiyar da al'amuran ka na addini kana ka zaluntan ka da suke kuma Allah zai tambaye su kuma zai karba maka haƙƙin ka na cikenan amma ba fito na fito da shugabanni ba wannan ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci wata riwaya manzo sallallahu alaihi wasallam cewa man mata huwa mufariqun lil jama'ati fa innahu yamutu mitatan jahiliya, duk wanda ya mutu yana riwa yana rubuwa da jama'a jama'an musulmi zai mutu mutuwa na jahiliya. Ina ne jama'an musulmi? Sune mafi yawan musulmi sun yadda da shugabancin wani kai kuma kai yadda da shi. Ai shine Huzaifatul Yamani yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kana nasu yasaluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-khairi wa kuntu as'aluhu an al-sharri makhafata an yudrikani, yace mutane suna tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam alheri ne, yawanci alheri ne, ko sai yake tambayar sharri don tsoron kar in fada. Sai ce ya rasulullahi kunna fi jahiliyyatin sharri fa hadha jaa al-khairu fa hal ba'da hadha al-khairi min sharri, da muna cikin jahiliya da sharri babu tauhidi, shirka da zina da zina da zalunci da shaggiya. Sai wannan alheri ya zo mana wannan addini duk ya damu wannan barna, to yanzu ba wannan alheri akwai wani sharri da zai zo? Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am, yake na'am akwai sharri da zai biyo ba. Sai ce to ba wannan sharri akwai wani alkhairi? Yake na'am wa fihi dakhal, amma akwai dan kura a ciki da hayaki. Sai ce to me hayaki? Yace za a samu a cikin al'umma na qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yataduna bi ghairi hadi, wanda za su zo musuluncin suke amma ba a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shiriyan ba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke daukanta ba, nasu ra'ayinsu ne kawai. Ma'ana kamar yana cewa kar ku biyo irin waɗannan, kar ku biyo ƴan ƙala ƙato masu raba ku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce ƙur'ani zalla wai, to wai ka ƙur'ani, waye zai iya fahimtar da kai da kanka larabcinka za ka iya fahimtar ƙur'ani? Sai ka haɗa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi za a samu irin wannan mutane mutane. Sai ce to ba wani alkhairi akwai wani sharri? Sai ce na'am, du'atun ala abwabi jahannama man ajabahu ilaiha kazafuhu fiha, za a samu masu kiran mutane zuwa ga wutar jahannama, kofar wutar jahannama, kana amsa musu sai su tura ka wutar jahannama, za su kira ka zuwa ga shirka, zuwa ga kafirci, kuma a lungube abin ya zama kamar addini, kana amsawa za ka fada wuta ko abubuwa na sabon Allah na zalunci na bidiyoyi da ka yarda sai ka je ka fada wuta. Sai ce to ya rasulullahi, idan mutum ya wayi gari a irin wannan lokacin wani nasiha za ka masa? Sai ce ilzam jama'atul muslimina wa imamahum, ka lizimci jama'ar musulmi da shugabansu. To ai duk inda aka samu shugaba za ka ga majority suna tare da shi, kaɗan ne suke masa tare. To ka lizimci jama'ar musulmi da shugabansu ko da abun babu daɗi, a tafi a haka dai, shi ya fi a kan abin da zai biyo bayan an yi tawaye. Sai ce to ya rasulullahi, idan ba su da jama'a ba su da shugaba fa abu ya tarwa tsaiwa, ba shugabanni jama'a musulmi ma babu, ba aka fahimci inda suka fuskanta ba. Sai ce i ta zai tilka alfiraqa kullaha walau an ta'ubba ala asli shajaratin hatta ya'tiyaka al-maut, yace duk wannan jama'an da suka wawware wannan kyan kowa da irin bid'arsa ka kaurace musu gaba daya, ka tafi bayan gari ko da zaka je kana cin itace ne har mutuwa ta zo maka yafi akan abin da zai taba addini. Muhammadu shahi ka lizinci jama'ar musulmi da shugabansu, ka samu ka yi addininka ka wanne lafiya. Saboda haka dukkan waɗanda suke tawaye wa shugabanni za ka samu ba asalin malamai ne masu zurfin ilimi, ko da suna da awon su malamai, za ka samu babu zurfin ilimi kuma babu shekaru, za ka samu masu ƙaranan shekaru ne, kuma ilimin sun ba malamai ne suka karantar da su suka koya musu yadda ake bin al'amura a hankali yadda za a samu nasara ba. To kuma ce maka duk masu ƙananan shekaru sun suke shirya al'amura ko na rayuwa ne sai an samu matsala ne. Wani ya ce innal umura idan ahdasu dabbaraha duna shuruqi tarafi sayri hal khalala, indai asalin mas'ala ne kawai za su shirya abu, babu manya a cikin su, babu uban kungiya, to za ka samu akwai matsala a cikin tafiyar. Dole sai an sa manya ma wanda suka gajiya da yau suka jarraba al'amura suke da shekaru. To kaga ko a malamai dukkawa daban suke, akwai dukkawa a ciki. Nace wannan nan malamai ne sun kai 30, to akwai dukkawa a cikin su wanda su ma na ƙasa suna sallama dukkawa, suna neman shawarwarin su. To dole a samu wannan. Manzo sai ce dole ne ka bi shugabanka ko a halin sauki ko a tsanani, ko da tsananin rayuwa bayan da kariya. Ko da tsananin rayuwa sabai sun yi sallah a bayan shugabanni azzalumai irin su Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, shi ba sahabi bane amma ya rayu da sahabbai sun yi sallah a bayan sa sun bi shi sallah kuma masa biyayya babu yanda suka iya sun yi sallah akan irin bayan irin suwari kai masu shan giya ma shi shugabanni wata nan ya juma'a raka ya mutu juma'a raka a hudu shi ne limami a sai a buge ya zo ya mutu juma'a raka a hudu sai sallah mai yace in kara muku ne suka ta sun ce in ka kara dama cikin karin muku amma za a sake wannan sallah amma saboda musulunci bai ce a yi tawayen ba shi ya sa suka bace a hakan kawai bayan da suka iya to ko kafuri ne ya zama shugaba a kanku to dole ku masa biyayya inda bai saba wa Allah ba a ce ya kwaci shugabanci dole ku masa biyayya don in kuma masa tawaye zai kakkashe ku kawai ya rusa masallatanku da makarantunku na islamiyoyi to wani riba aka ce ku bar shi ya zama zai tafi Allah ya kawo ni duk a baya an yi wannan wani daga cikin khalifofin ya karanta wa khaba kullu jabbarin anis dukkan mai nuna isa mai taurin kai ya taɓe mai girman kai ya taɓe sai ji da ƙur'ani da shi yake yi sai ji kawai ƙur'ani na magana ne sai ya ɗauki takardun ya yayyaga yace atuwa'idu kulla jabbarin anidin فها انا ذاك جبار عنيد اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد ايش ذاك جنب من برابنا انا برابنا كنا تشوا ما تابي وي شي كوي دشي اكي كوي ان توكني سيته تو شيني جبار عنيد شيني من جرمان كان مي نونا اسم مي تورين كان yace idan ka je ubangijin kara idan ka je wajen ubangijin kara na kiyama ka ce ni ne na yaya ga wayannan takardu to an yi su amma ba sun tafi ba a zo ana daukan ta ko ba za a yaƙi su sai su kashe su suka bar shi ya gama abin da zai tafi so yi musu da'a wajibi ne amma in an ce kai shirka ka yaga Qur'ani in za ka iya inkari kuma ka yi a harshenka in zai yi amfani idan bai zai amfani ba ka ƙi a zuciyanka abun wa man kariha faqad salima wa man ankara faqad zariya walakin man radiya wa taba wanda yake za a yi shugabanni azzalumai wanda ya ƙi abun ya yi inkarinsa ya kubuta wanda ya ƙi a zuciyarsa ya kubuta amma wanda ya yarda ya bi wannan shi ne wanda ya samu matsala ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار كما تمنى من لوكاتي من ذا سما yace za a samu shugabanni azzalumai bayana za a samu shugabanni azzalumai masu wawo shi dukiyoyin jama'a sune akara da masu kama kare a hudama za a yi za su dinga kawo muku wasu abubuwa wanda za ku dinga inkarin su abubuwa mara kyau wanda za ku ce a wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne sai suka ce ya Rasulullahi to me ya za ka umarce mu in mun riske wannan lokacin wanda za su ma ce ku aduna alhaqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah haqqahu yace ku ba su haƙƙin su ku ba su haƙƙin su ko kuma haƙƙin ku ku roƙi Allah ya ba ku ba shi ke nan sun mamaye komai dukiyar talakawa da komai sun mamaye ko ba komai bane su ne kawai kamar ta iyayensu to ya za ku yi ba tawaye za ku yi ba haƙƙinsu na biyayya da karramawa ku musu ko kuma haƙƙin ku ku roƙa wajen Allah ta'ala za su yi sadu da Allah a ranar biyan in yana ka ruwan sha ka roƙi Allah ya baka kuɗi ka tona bohol a gidanka ko makwabcin kai sama yana ka magani a asibiti ka roƙi Allah ya baka damar da za ka je kini na kuɗi asibitin kuɗi wutar lantarki ka roƙi Allah ya baka kuɗin sola ka sa a gidanka ko generator haka za ka kai wanda ba su yi ba ku roƙi Allah ya maka shi amma ba faɗa da su da tawaye da su ba za ka kai labari ba ne ba wannan ana gaya maka ne don tausaya maka in kai in ba inda za ka je wanda suka yi ina suke za ku inda za su je a ƙarshe za ka zama ɗan ta'adda ne kawai ka zo kana ta dukan ƴan uwanka musulmi talakawa shugabannin ma ko ganin su ba za ka yi ba ka ce kana jihadi kana kabbar wanda bai ji ba bai gani ba ka zo kana sassare shi ka ana shi zaman lafiya ka kore shi daga gidansa wanda kai kaga wannan ba abin nan ba daidai bane abu na kusa da ƙarshe kai hakuri akan mishkilolin shugabanni dan adam tare ne bai cika goma ba wallahi ba wanda za a kawo maka ake 100% ka yadda da lamuran sa babu dole za a samu yana da matsala ta wani bangare faman zallabi turba sajayahu kullu kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ayi waye za a ce duk dabi'un sa an yarda da su komai naka daidai ne ya ishi mutun daraja ya ce wani mutun kirki ne amma matsalan sa kaza da kaza da kaza ana iya kirgawa da yasu wannan daraja ne amma babu mai kamala sai Allah al-kamalu lillah to tunda haka ne kuwa dan adam yana da nakasu ko ni bangaren dole kai hakuri ba shi wa gabanin mafa iyayenka da kake rayuwa a karkashin su dole sai kai hakuri da wasu matsalolin su sai kaga babanka yana da wani hali wanda ba haka kaso ya zama ba amma ya kai ya dan adam ne mamanka tana da wani hali ba haka kaso ta zama ba amma ba yanda kai ya kai kai to kai ma haka yayanka za su yi hakuri da kai akwai kana da wani matsala iyayen naka suna hakuri da kai da wata matsalan ka da kai da wanka ba haka ba daidai kuke ba akwai yanda suke son ka zama ba ka zama ba to haka shugabannin ka ma ba za ka zama maka 100% me za ka yi kai hakuri kawai kai hakuri akan matsayin a masifa ne da su a zafi ne da su menene duka wannan za ka hakuri ne manzo sun ce man kariha min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran ma amita al-jahiliyya duk wanda yake wani abu na dabi'un shugabannin sa ko abubuwan da suke yi yace yayi hakuri dan duk wanda ya tawaye ya mutu ya mutu a jahiliyya sai ka yi hakuri ko ba shikenan ba zai wuce ai abu na karshe ka girmama su ka daraja su dan kai dade yalla boy you are excellent honorable duk abin da ake gaya masa ne ka gaya masa nazzilu nasa manazilahum ko aka bashi matsayinsa ko aka bashi matsayinsa haƙƙinsa ne na girmamawan ka girmama shi in ka girmama shi shari'a ka girmama Allah ya ce ka girmama shi ne ke za a zo a dace man akrama sulqanallah fi dunya akramahu Allah yawm al-qiyam duk wanda ya daraja shugaba a nan duniya Allah zai daraja shi ranar kiyama sannan wa man ahana sulqana ahanahu Allah wanda ya walakanta shugaba Allah zai walakanta shi ba gaira ba dalili kana walakanta kana ci musu mutunci kana ci musu mutunci shikenan yin ma ta kuma yin ma babu gani ta sake mu ake cin mutuncin ya bari mu dena ko duk ku je ku ta shan wannan ku ba ruwa nan da kowa babu ka ba su haƙƙin su da Allah ta'ala ya tsora maka naka kuma in ba su baka ba Allah zai tambaye su sai ka nema wajen Allah ta'ala shikenan ka in kai ka kaga in kai ka kaga ma to da ka wajibi ne mu zama masu amana mu akan kanmu da kuma alaƙar mu da shugabannin mu ku ba su haƙƙoƙinsu mu zama masu amana sannan su ma wajibi su zama masu amana tsakanin mu da su su ba mu haƙƙoƙinmu in duka kowa ba dan uwansa haƙƙinsa ba shi kenan amma kai baka bayar ba kuma kana kuka ba baka ba kuma mata da miji ne ya hana ta haƙƙinta kuma yana cewa ita ba ta ba shi haƙƙin ai ba ni in baka ne cuɗe ni cuɗe ka ne tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta kowa yana yi wa ɗan uwansa hidima ne annasu linnasi min habarin wa badiyatin ba'dun li ba'din wa illa yashru qadam to idan aka tafi akan wannan wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa a taimaki juna akan abin da yake daidai wanda ba daidai ba a gyara a bawa juna uzuri ba sai kaga abubuwan suna tafiya yanda ake so ina fata ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ya gyara mana halayen mu da na shugabannin mu Allah ya ba mu shugabanni na gari وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kariya akan abin da suke na karna wannan ba daidai bane ba wanda yace a ba su kariya dan mala ta yace wala tarkanu ila dalina zalamu fa tamassaku kana karkata zuwa ga azzalima ya kai ma wuta za ta shafe ka ba ce ka ba su kariya akan barna ko manzo kuma yace idan suna barna in ka iya inkari ka ce ba daidai bane za ka iya gaya musu ka kubuta in ba ka yarda musu ba sai kake a zuciyanka ka kubuta amma in ka bi su a haka kai yarda da abin da suke to duk kudin goro za a muku da kai da su gaba ne to ba daidai bane suna kan suna zalunci abin da ba daidai ba zo ana kare su amma yi musu biyayya daban kare su daban ai biyayyan ba inda ke barnan za musu biyayya ko da sun wani abu wanda ba daidai ba ba za ka zo abin nan ba abin nan ba ka yarda da shi ba baka zo ka kare su ba zai hana kuma wata ran in sun yi abu na daidai kuma ka yarda da daidai ba ko sun ce ai wani abu wanda gyara ne a zuwa ka yarda da shi ba ko ka yi shi ba ko da haka inda yake na barna baka ciki abin da yake na gyara kana ciki na'am na'am idan har annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi da kansa ne mai shugabanci amma akwai abin da ya hango ya yi mafarki za a yi yunwa ta shekara za a yi noma shekara bakwai na tara abinci za a yi yunwa kuma shekara bakwai na nan gaba sai ya ga cewa to wane ne wanda zai zama jagora a harkan abincin nan ya iya wa talakawa adalci kowa ya samu abincin da ya duba sai za a kai matsala sai ce to shi a bashi ka bani ni zan riƙe amma zan riƙe amana kuma sannan na san yadda ya kamata na yi sai aka bashi idan irin haka ne kai ka san ka cancanta kuma wanda zai bai cancanta ba ne gyaran za ka kawo babu laifi ka karɓa ko ka nema amma fa sai ka zama hafizun alimu za ka iya kiyaye amana na shugabanci kuma ka san yadda za ka kai shugabanci inda Allah ta'ala ya tsara sai ka karɓa don ka taimaki al'umma wannan ba amma in ba haka ba to ko neman ka aka yi ka yi ka san baka cancanta ba idan kai ka ci amana ballanta na kuma ka zo ka baka roƙa ka zo ka roƙa maza su wani ya zo Abu Musa al-Ash'ari ya zo da wasu mutum biyu wajen manzara su wajen su gaishe shi ɗaya ɗayan ya ce ya rasu da za ka ɗan ba ni wani abu na shugabanci ɗayan ma ya roƙa sai manzara su ake Abu Musa sai Musa ce wallahi ni ban san abin da za su faɗa ba kenan ban san za su roƙi shugabancin nan ba sai ce to inna la nuwalli hadha al-amra man talabahu aw harasa alayhi yace duk wanne ya nemi shugabanci ko yayi kwaɗayin shugabanci ba za mu bashi ba ba za mu bashi ba sannan ya zo a hadisi duk wanda bashi shugabancin aka yi ba nema yi ba to za a taimaka masa Allah zai taimake shi wanda kuma nema ya yi za a bashi da wayonsa zai kai labari da zai kai to shi shugabanci asali gudunsa ake amma in
Allah ya kaddara maka Allah ya kaddara maka kuma zai amsa maka sai kai addu'a sai kai tantance wata kaddara ku Dan berbagai macam ada pada bahawa